إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من الله تعالى أولا يمشي من الخير أولا مسلاتي من البركة مسلاتي عثمان بن عفان anan gada daya cikin garin Kano. A yau Juma'a 2 ga watan Juma'a tsani hijiran Manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1434, wanda kuma yazo daidai da 12 ga watan hudu miladiyya ta 2013, a wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda insha Allah yau za mu ci gaba da tafsirin suratul Ikhlas a gabanin jika kuma wannan sura daga danuwa Malam Rahman. Ina sake tunatar da mu batun Asusun Sautul Haq da muka ce insha Allah a yau za mu haɗa abin da Allah Ta'ala ya hori, Allah Ta'ala ya sakanta wa kowa da alkhairi. Sannan kuma akwai tambayoyi da za mu amsa kafin mu shiga tafsirin wannan sura. Akwai wanda yake tambaya a kan bambancin su'al da du'a, saboda hadisin da muka karanta a wancan sashin na falalar wannan surar, lokacin da wani ya yi addu'a annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wallazi nafsi biyadihi فاسأل الله باسمه العظيم أو باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. جاءوا كألا لسونا توليك مفي كرما الاسم الأعظم، وأن إذا أكروا أكد كم بيوة ألا وأن أقول الشيء لي بايا أكروا كيش سيا أنت وشين إيكي شواء فأقول لهم بشي مكان السؤال لا الدعاء. الدعاء أعظم من السؤال. الدعاء تأتي كلمة سؤال غنوة، ومن السؤال والأبكة وقوة أباكة. أما الدعاء لا تكون شكرا وكي أباكة وانا أبكوة إيجي مكة والبلائي هو تدعموة وانا دوية نحن دعاء سؤال هو وانا أبكة سؤال لا أباكة وغاكة كلي هو أباكة ما ترأوي هو أباكة جدا دون السؤال. Addu'a ya kunshi irin wannan, ya kunshi ka roƙi Allah ya kawar maka da wata damuwa da kake ciki, ko ka roƙi Allah aljanna, ka roƙi Allah gafara, duk wannan addu'a. Sannan addu'a galibi yakan zo da ma'anar wato tsantsantar da kai zuwa ga Ubangiji tare da tazarruri, wato tare da nuna tsananin buƙata zuwa ga Allah, da nuna kaskantar da kai ga Ubangiji. Duk wannan kalmar addu'a tana kuntar wannan sabanin addu'a. Addu'a ba lallai ne duk ka kawo waɗannan a ciki ba, kana isa kawai Allah ba duk da ba shi kenan ka gama tambaya. Amma addu'a wataƙila zai kai maka doguwar shimfiɗa da yawa Allah kira ni sauransu. Saboda kalmar addu'a ta kunshi ma'anar su'al ɗin da kuma ƙari. Saboda haka aqul amni ala al-khas. Sai wannan shi kuma da yake cewa ya za mu haɗa waɗannan ayoyin allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala dhikrillah tatma'innu alqulub, da kuma inda Allah Ta'ala yake innama al-mu'minuna allazina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ayat farko ta ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, wanda suka yi imani zukatansu na nutsuwa da ambaton Allah. على ذكر الله تطمئن القلوب تأمل أن الله ينزل تذكير الله آية تبين تجي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم مؤمنين كوّل الدنيا وجل إذا نتأمل الله ذكر تنسنا روى وينا تنسنا يا رأي كم أنت نسوانا وما أنت روى روى أبوي أنت ليش أكت النسوان آية تبين لما أكبر musuwar zukata da ambaton Allah baya kore zukata ta cika da tsoron Allah wato zukata ta cika da tsoron Allah tare da musuwa kuma wannan ubangiji ta'ala shi ne wanda ake yi mai irin wannan kana jin tsoron sa kuma ka nutsu da ambaton sa kamar yadda kana jin tsoron sa kuma kana san sa ai galibi abin da kake jin tsoro galibi ba lalle ne kace kana jin tsoron shi ba kana jin tsoron miji ba tsoron miji ba amma tsoron ubangiji tare yake tattare yake da girmama shi girman nasa ne yasa kake tsoron sa to haka nan zaka samu nutsuwa da ambaton Allah duk da cewa kana cike kana cike da tsoron kana jin tsoron abin da kake yi na bautar sa kuma bai karba ba kana jin tsoron gazawar ka kana jin tsoron abin da zaka yi na laifi wata kila ba ka sani ba kana jin tsoron abin da Allah ta'ala ya tada daro masu saba masa na azaba wani duk tsoro ne amma kuma a zuciyar ka za ta nutsu duk sanda kace Allah saboda haka babu wato sanafi babu kore juna tsakanin arziki ko wata aya ta buɗe wata sifa daga cikin tsohon da ya kamata zuciya ta zama tana da su daga rada ubangiji domin akwai tsoron Allah sannan akwai nutsuwa da ambaton Allah الله تعالى أن شاء الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله هذا هو بنجي تعالى لو فتيت يا هذا يا بنجي فيه يستوكر ما بلا نسمكو وشيكو في القرآن كتابا للتابعين متشابها مثانية متشابها من كمال الدنيا وفتاشا زينا إلى ذلك فتاشا baya da cika da warware a cikin sa kuma wanda ake mene da karatun sa ko da yushi ba tare da ana gajiya ba ko ana hutawa shi ne ma'anar matsaliya dakshiru minu durudun da zina shi na rabu fasun waɗanda suke jin tsoron ubangijin su suna tana tara rawa tana cike da tsoro wato tsoron ubangiji ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله سنن كما زكاتن فاتن ناس da zakatun su sun samu laushi zuwa ga ambaton Allah kaga da tsoro kuma ga laushi duk lokaci daya daga ambaton Allah saboda haka abubuwan ba za su kore juna ba duk mutumin da yake nutsuwa da ambaton Allah ko kuma za ka samu zuciyar da take da tsoron Allah take take da tsoron Allah wannan yin sannan wannan yake menene ingancin littafin madsa duk da ya rubuta mudassar mudassar amma yana zira da cikin almadsar littafin almadsar na ibn al-hajj ya ce a ɗan tarihin sa a takaice littafin almadsar na ibn al-hajj ɗaya ne daga cikin littattafan da aka rubuta domin bayanin wasu bid'o'i da suke bainar jama'a wasu bid'o'i da a lokacin tun wancan lokacin mutane suke la'amari da su a matsayin addini da sai rubuta wannan littafi domin ya nuna musu abin da yake musulunci da abin da ba musulunci ba abin da yake sunna da abin da ba sunna ba abin da yake addini da kuma abin da yake al'ada bambanci tsakanin wannan da wannan an ce ya rubuta littafin da shawarar malamin sa Abu Muhammad ibn Abi Jamra ko ne ina bi jamra wanda yake da wani sharhi na hadisi na sahih bukhari shi ya ba shi shawara cewa ya rubuta littafin al-mursa ya rubuta al-mursa ila tatimmat al-a'mal bi tahdid al-niyyat wannan littafi shi wannan mai littafi a sunan shi Muhammad ibn al-Abdari ibn al-Hajj ya fi shahara da ibn al-Hajj Abu Abdullah ibn al-Hajj ya rasu hijira manzon sallallahu alaihi wasallam tana shekara 737 to a cikin karin na 8 737 ya kama rubuta wannan littafin kafin rasuwarsa da shekara 3 to littafin duk da cewa manufar da aka yi shi saboda ita manufa ce mai kyau, domin duk manufar da za a wawwa da tsakanin bid'a da sunna wata ai manufa ce kyakkyawa da za a bambancewa mutane tsakanin addini da al'ada, mai kaza ba al'ada ce ba addini, kaza kuma bid'a ne ba sunna ba, wannan manufar tana da kyau. To duk da haka akwai yatsunta da yawa wanda suke bargun marasa asali. Akwai hadisai da dama a cikin waɗansu hadisai ne na ƙarya, wasu ba su da ma'asali, kamar hadisin da yake cewa man ta'alakum fil masajid fa'ribu, wanda duk ya tambaye ku a madadin ku ce ku a masallaci ku hana shi, wannan ba ya da asali na asalin. Sheikh Nasiruddin al-Albani ya ishara zuwa ga littafin al-Madkhal da irin abubuwan da ya kunsa marasa tushe marasa asali, duk da cewa manufar da aka rubuta littafin a kan ta ne kawai, amma ya kunshi waɗannan abubuwa a cikin littafin sa Ahkamul Janayiz kana a cikin sirrul hadith dha'ifa jaladin ta uku, ya ishara zuwa ga shi wannan littafin. To littafin yana nan a buge cikin sirrul guda uku, farko ta ta ga wannan sirrul ta uku ya kunshi faɗakarwa akan bidiyoyi, amma kuma shi karan kansa kuma ya tabbatar da wasu bidiyoyi, shi kansa ya tabbatar da wasu bidiyoyin da ya kamata a ce ya yanke su ba ya tabbatar da su ba. Wannan shi ne littafin al-Madkhal. Littafin al-Madkhal yana kama da littafin ya'ulumi na Abu Hamid al-Ghazali, da littafi ne a cikin da akwai abubuwa da yawa masu kyau kama abin da ya shafi tarbiyyar zuciya. To amma kuma akwai hadisai waɗanda suke marasa tushe marasa asali da yawa, akwai kwashe-kwashe da yawa, saboda haka ya kunshi abu mai kyau da kuma mara kyau. Idan mutum ba malami ba ne ba lallai ya tantance mai kyan ba da wanda ba shi da kyau. Kuma wannan yana cewa kokon tone ya aure shi a kalla, idan yana karatun fatiha ko sura zai shi kamar bai karanta ba, ko yana tasbi zai shi kamar ba daidai yake yi ba. To wanda maganin wanda kokon tone ya aure shi shi ne ya ba ya tafi wannan kokon tone, shi kuma ya aure shi to shi zai kashe uku, wannan shi ne maganin. Saboda haka duk abin da kokon tone yake saƙa maka sai ka wadar da wannan, kakkai aiki da abin da zuciyarka suke saƙa maka, to wannan zai sa kokonton ya rabu da kai. To haka in kana kokonto bayan ka karanta sura da fati kuma kake kokonto ko ba daidai kake karanta ba, kawai ka wadar da kokonton ka cigaba da abin da kake, ko kana tasbihi ka yi 33 ya rinka biya maka cewa ai bai kai haka ba 23, ko kawai ka wadar da shi ka ɗauka a 33. Idan har ba a yin nasara a kan tafi daga shi nan, za mu zo insha Allah lokacin da muka zo tafsir suratul Nas alladhi yusbitu fi sururin nas, za mu yi magana a kan tafi da ya shafi wasu wasu. To da wannan aikin shaitan ba ku kan ta dama ya sa maka ci a cikin ibada ka, ya sa kullum ka shiga sallah ko kana wani aikin ibada a cikin shi kake kuma ka tana ta wato kokon ku. Wannan kuma yana cewa idan ya yi wuturi kafin ya kwanta, to zai iya tashi ya san daddare ko ko shi kenan sai a fitar ya ke so, don wani lokacin ya ke so yakan tashi ya yi nafila da daddare, wato da jiya zai yi nafila sai kuma yana ya yi wuturi. To ya zai mutumin da ya yi wuturi sannan daga baya ji na shaɗi cewa zai iya yin siyamun laili, to wannan malamai suna faɗar hanya guda biyu wanda zai ko wannan ko wannan, wato ko dai ya ƙara raka'a ɗaya a kan wancan wucin ka ga ya warware shi ya koma cika, in da can ya yi raka'a uku to sai ƙara raka'a ɗaya sai sallama, kaga ta zama huɗu aka haɗa da wancan, kaga ya warware wucin ka kenan. Sannan ya gama ya mutai sun sai sake yin wuturi, wato ɗora wuturi a kai, kaga anan bai sanya wuturi guda biyu ba a garinsa, annabi ya ce la wutura da ke laila, ba a yin wuturi biyu a dare ɗaya. To ya warware na farkon yanzu wuturinsa ɗaya ne kawai shi ne wanda zai daga ƙarshe. To ko dai ya bi wannan hanyar ko kuma ya bar wannan mutumin da yake yawo da shi nan da karshe kada ya sake mutu da zaman mutumin da na farko ya yi dan gudun kada ya kare wannan dokar ta dawo tsara ki laila duk da cewa akwai umarni na Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ta'ida al-akhirah salatu bil layl witr sai ne karshen sallah ku ta dare ta zama mutumin to amma an samu wani lokaci Allah sallallahu alaihi wasallam yana raka'a biyu bayan mutumin wanda yake nuna kenan idan aka yi wuturi aka ji buƙatuwa zuwa ga aiwatar wani salloli saboda an yi wuturin a lokacin ana san ba za a sake buƙata zuwa ga salloli ba sai ana iya yi kuma wanda yake nuna wancan umarni ba na wajen ci bane tunda ba na wajen ci ne wannan rako in bi sun warware shi saboda haka ya kauce wa lawu salatu filai da ita lawu salatu filai da ya nuna idan ya yi wuturi to duka biyun ba wanda ya yi wato ya nuna tunda ya yi abin da ba shi aka tashi ba amma wanda ita a nuna salatu kun bude da witran tunda an samu annabi ya yi raka a biyu bayan dan da wuce to ya nuna kenan wancan umarnin ba na wajen ci bane haka aka fito in zai samu yin haka amma in wani abu ya kito to zai iya tashi ya kiyama bai waɗannan su ne hanyoyi biyu da malamai suka faɗa kuma kowace mutum ya yi insha Allah ta yi zai tambayi mu ta ƙarshe shi wannan yana cewa suna da wani construction company na gine-gine da suka samu wata kwangila amma kamfanin su ba zai iya ɗaukar wato ba zai iya yin wannan kwangilar ba da kyansu ba da kuɗin da zai saura ta suka je da banki to abinda za su samu a cikin kwangilar ya ɗaya biyar rubuta za su samu wajen su kai fatan na riba idan sun yi kwangilar to amma da suka je gurin banki sai shi shugaban kamfanin sai ya gaya wa banki cewa abinda za su samu ta fi fatan ka ga yana da sha biyar saboda haka su kuma banki sun suka ce to mun za mu ba mu kai sai aka yi yarjejeniya aka sun ɗauki wani su wannan su ba su kai tunda sun da tashi to shi ne yake tambaya to wannan ten percent ya halatta da shi tunda ga shi dai sun koya wa ta shi kamfani abinda ya kamata su gaya mana to dama ɗayan biyu ne idan rancejin zai ba ku ƙara masa 10% akan abin da ya ba ku rance wannan mun sani ba ce ba ta halatta ba da kuma na san ba haka ba ne tunda a nan magana riba ta za a samu ce ta kwangila kuke yi da wani cewa shi zai ba da kuɗi ku yi aiki ku ne asalin masu aiki shi kuma yana da kuɗi zai bayar saboda kamar mu zara ba ce ta zama sharaka ce a dako ne tsakanin ku saboda haka za a yi ne na kan gujewa ku zo abin da za a kan gujewa ta mata a gaskiya sai a mata cewa da abin da yake riba in an gama kwangilar nan to kayan fatan za a samu a kan wannan abin da za a samu duk to a kan sa ne za ku yi yarjejeniya in sun ce sai ba ta suke ku suke nan kuɗin su in ma bayan ba ta suka ce za su karɓa wannan ruwan su ta yi wuce kuma a yayin ba su yanke ka sai ya danganta da yadda suka gani amma kuma kore da cikin fatan da suke riba kuka shiga ya mutu akwai ta to a nan akwai cin amana saboda haka wannan cikin fatan da dole ku je ku gaya mutu kuma ku gaya da mutu ta da su amma bai halatta shi ba zamu ci gaba da cikin suran al-ikhlas da muka fara cikin tsarin da yake
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد فكيفين الله بيتك Allahu Samad Allah wanda ake nufa da ake nufi da bukatu lam yalid wa lam yulad bai haifa ba kuma ba haife shi ba wa lam yakun lahu kufuwan ahad kuma ba wani daya wanda yake daidai wanda yake tafka da shi wannan sura a wancan satin mun yi bayani akan hadisan da suka zo na falalar wannan sura kusan babu wata sura a Al-Qur'ani da hadisai masu yawa suka zo mu ga sun falalar kamar surar Al-Ikhlas ita ce ta kowace sura a cikin masu yawa a cikin Al-Qur'ani da suke magana halalat ka kuma wanda zasu duka hadisan ku ke karantawa har ma lokacin da ya a malamai sun ware ma wato wannan sura da take kamar sallan yana da kitab fadail surati al-ikhlas sallan ya rubuta littafi da yake halalat surati al-ikhlas yadda tsaniya yana da rasala guda biyu karama da kubba wadda cikin da ya yi tafsirin surati al-ikhlas kai ko kar wala sai ne ta yi kari ko sama da haka su ga ba da tafsir surati al-ikhlas a inna rajab imana da sala fi tafsir surati al-ikhlas wala ka ma da kai sun ba ta mai banki kware da shi to wai wani da kai don tafsirin ta kuma kamar da su gani sura ce take ka ku ci tauhidi tauhidul ilmi a sana sana cikin bangaren da suratul suratul kafirun kamar suratul kafirun tana magana akan tauhidul amali tauhidi a aikace ita kuma suratul ikhlas tana magana akan tauhidul ilmi wato tauhidi a ilmanci a can ana nuna maka a aikace da yadda tauhidi yake a nan kuma a ilmanci da yadda tauhidi yake shi yasa za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam a salloli daban-daban yana hada su sai karanta suratul kuliyat al-kafirun sai karanta suratul huwa Allahu ahad suratul kafirun da suratul ikhlas ana ta gudun su daban daban kamar a cikin rakatai fajr yakan karanta su yakan karanta su a rakatai tawaf yakan karanta su a wuri yakan karanta waɗannan surori ko haka sallolin sa daban daban yakan hada suratul kafirun da suratul ikhlas saboda wannan tana koyar da tauhidi a aikace wannan kuma tana koyar da tauhidi a ilmanci sura kamar da muka yi a satin da ya wuce akwai hadisi da ya tabbata cewa kafirai sun zo sun nemi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kuma sabar ubangijin an tubla na rabbaka ka gaya mana na sabar ubangijin ka to shine wannan sura ta sauka domin ta ba su amsa yadda ko huwa Allah sai za ta diri ya fara zuwa ko ta sun ce nasaba bika ko huwa shi wannan da suke tambaya Allah shine Allah daya kuma da shi kace huwa kadiru sha'ani ko kadiru jinta shi kuma kadiru sha'ani ana amfani da shi ba kuma da girman al'amari kuma zai jawo hankalin wanda ake karantawa ya bada hankalin sa da ya ji huwa zai yi tunanin abin da zai biyo bayan kuwa da shi musamman wadannan sun yi tambaya suna so a gaya muku waye Allah to da sun ji huwa za su so su san menene bayan kuwa da shi tunda huwa lafazi ne mutlaki dalili ne mutlaka sai ya koma a kan komai ko menene shi za ka kira shi da huwa matuƙar zai muzakkar kuma mufrad za ka ce masa huwa to za ka shi bai tunci wata sifa ba za ka za a so a ji menene zai biyo bayan kuwa da shi a ce ka ga dalili ne wanda yake jan hankalin wanda ake magana da shi domin ya yi kwaɗayin san ya ji menene zai biyo bayan kuwa da shi amma huwa ba suna ne daga cikin sunayen Allah ba kamar yadda suka yi kokarin su da lissa a cikin cikin sunayen Allah ko da suka yi rubuta da cikin littattafan da suka yi na sunan Allah kamar Fakhruddin Razi kana ne ta kai duka da ya sa amma Allah ya sa shi ya kawo cikin sunayen sa huwa haka nan Ibn Arama haka nan wasu da cikin malamai da suka yi amfani da suka rubuta littattafan da akan sunayen Allah a Allah ya kusa sun kawo huwa da suka ce huwa ba suna ba ne nan da ne amma ba suna ba ne saboda ko za ka yi addu'a za ka ce ya Allah ya Rahman ya Rahim ba za ka ce ya huwa ba da wannan dalili ne kuma mubtada ne a cikin abin da Allah zai iya zama kabar dinka ahad ya zama badal ko kuma huwa mubtada Allah ya zama badal ahad ya zama kabar qul huwa Allah ahad ko Allah kabar mubtada ne ahad ya zama kabar ne yubdar gaba dai ta zama kabar ne na mubtada shi ne na mubtada na farko shi ne huwa qul huwa Allah ahad kace Allah shi ne ahadiyya ta ubangiji tana nufin Allah ta'ala ɗaya ne ilo ne baya da abokin tarayya a cikin sifofinsa baya da abokin tarayya a cikin sunayensa ba shi da abokin tarayya a cikin ayyukansa ba ka shi kaɗai yake a rububiyyarsa shi kaɗai yake a uluhiyyarsa wanda ita ce al-ahadiyya ta ubangiji sannan kuma a al-ahadiyya ta ubangiji tana nufin cewa Allah ta'ala ba murakkab bane mu'allaf min ajza kamar yadda zaka ga wannan masallaci yana da katanga, yana da riki, yana da dinka, yana da waye, yana da waye, wadannan abubuwan ba su ka ba da masallaci. Ubangiji ba a cikin tashi da irin wannan sifofi a ce murakkab ne min ajza. Wannan ahadiyya din tana nufin Ubangiji ta'ala sai shi do ba a cikin tashi da cewa muqaddimun ne wanda yake karkasuwa, wanda yake wato babban garuwa. Ubangiji ba a cikin tashi da wannan baka ahadiyyar Ubangiji tana nufin wannan a ce qul huwallahu ahad, ana nufin ahadiyyar ta fil uluhiyya wal rububiyya wa sifati wal af'ali wal asma, ana nufin ahadiyyar ta cikin wannan. Sannan kuma ana nufin cewa Ubangiji ta'ala laysa mu'allafan murakkaban, ba mu'allaf bane, ba hada bane, ba murakkabi bane, inda cewa wannan baya korewa tabbatarwa Allah sifofinsa. Sifofin Ubangiji sifofinsa na zati da sifofinsa na aiki, waɗannan suna nan Allah ta'ala ya tabbatar wa kanta cewa shi kadai mumayati da su da waɗannan sifofi. Sannan kamar yadda muka ce a wancan zaman, al-ahad daidai yake da al-wahid, al-ahad daidai yake da al-wahid, ma'anar su dai yana nufin ɗaya tilo, amma al-ahad ya fi ganewa wajen korewa sama da al-wahid. Ya sa za a cewa wani abu wahid da zai salaka, amma an ba wanda ake sifantawa da al-ahad sai Allah shi kadai, kadai ake sifantawa da al-ahad. Duk inda wata kalmar al-ahad ta zo a wani siyaki ba irin wannan siyaki ba, siyakin isbat ba, to za ka kafu ko dai siyaki ne na korewa ko siyaki ne na sharadi. Hal tuhittu minhum min ahadin, hal tuhittu minhum min ahadin, kaga nan a siyakin nabi ne ya zo ko a siyakin istifham ne ya zo. Wa in ahadun min al-mushrikina istajaraka, kaga ana a siyakin sharadi ne ya zo, wato a gurin a cikin sharadi ne ya zo. To haka za ka yi ka samu a Al-Qur'ani da duk ahad yanzu za ka samu ko a siyakin shar, ko a siyakin nafi, ko a siyakin istifham, yani sa annabi lassunnaka ahadin min an-nisa. Qul huwallahu ahad, ka ce Allah shi kadai ne ɗaya tilo. In aka ce Allah shi kadai ne ɗaya tilo, ana nufin ba shi da abokin tarayya a cikin dukkan sifofinsa, a cikin dukkan ayyukansa. Amma wannan ba wai yana nuna cewa babu wani wajen Allah, akwai samammu suna nan, kai samamme ne, ni samamme ne, duniya sama da ƙasa da duk abin da ta kunsa samammu ne. Amma duk abin da kake gani samamme, to yana da wani abu da ya kama da shi, yana da wani abu da ya kama da shi. Ubangiji shi kaɗai ne yake da samuwar da babu wani da ya kama da shi. Saboda haka ga nan a hadiyarsa ta fito, babu wani wanda yake akwai shi ba ya da ɗan'uwa. Wani kulle sai in halatta zaune ne da Allah kun tazakkaru, komai mun halicci nau'i biyu. Saboda haka Allah ya yi namiji da mace, ya yi dare da rana, ya yi haske da duhu, ya yi sama ya yi ƙasa, ya yi ruwa ya yi tudu, ya yi baƙi ya yi fari. Ubangiji ta'ala ya yi imani ya yi kafirci, ya yi gaskiya ya yi ƙarya, komai za ka samu yana da kishiyarsa. Wannan shi ne rukunin shi ne halak na zoje. Allah ta'ala shi ne alwahid da shi ne ɗaya tilo, wanda ba shi da wani abin da yake shanka da shi, ko ba shi da wani abin da yake daidai da shi. Wannan duk shi ne ma'anar al-ahadiyya. Amma wannan zai ɗauki ma'anar al-ahadiyya da cewa komai da ka gani kawai babu shi Allah shi kaɗai ne. Wannan ya shiga wani fage na kafirci. Mutumin da zai ce babu wani abu wanda yake samun sai sai Allah, ba ka san abin da yake akwai ko Allah ne. Saka wannan kafircin da ya fi kafircin Yahudu da Nasara. Domin Yahudu da Nasara sun takaita Allahncin ne cikin wasu abubuwa, ba su haɗe da su zama komai da komai ba. Nasara cewa ke Allah uku ne, ba su ce uku ba ne, ba su ce biyar ba ne. Majusawa masu ilahun kayan yadda da ilahu shar shi ne a rubun kaga ta sai ne, wannan ilahu khair shi ne al-annu shi ne haske, ilahu shar shi ne kuma al-zulma. Kaga sun mai da Allah ne, sallallahu alaihi wasallam ila hayy layl, kafuru da Allah guda biyu sune wanda suke cewa Allah biyu ne akwai ilahu sai akwai ilahu sai kaga ba ku gushe ni ba kafirin da Fir'auna ce a cikin shi Allah saboda haka bai tsara wannan banda shi ba shi sai ma alif lakum min ilahin ghairi shi ba ni ba da wani Allah sai to kaga wanda zai ce kowa Allah kaga Fir'auna ya ce da kowa da kowa ya ce da to kaga shi wannan kafirin da ya fi ya fi na Yahudu ya fi na Nasara ya fi na Fir'auna da haka wanda zai ce kowa da komai ka gani Allah ne wannan babu shakka kafirin da ya wuce duk inda kake so kana ya kore a hadiyar da aka faɗa ba sai Allah shi kadai ne ba shi da wanda yake tamkar shi karshen zuwa su yana da kullu ba ba wani wanda yake tamkar shi daga akwai ahad amma babu wanda yake tamkar ta to shi kuma yake komai da kowa da ka gani Allah ne daga anan ya kore ya rusa wannan sura din da ba daya sannan Allah ya ce Allahu samad Allahu samad Allah abin da yake bukata anan a muktada siyar inda za a bi a ce kawai larabci ne ake zubawa ba maganar Allah ba ce to za mu yi take shi me yasa za a sake nuna ka Allahu tun da kace an faɗa Allahu din kawai ai amfani da dalili a ce wa huwa samad a ce kun huwa Allahu ahad sai a ce Allahu tun da an faɗa Allahu an san wa ake jira kawo kamar da ta sake karrara lafzul jalala sai ka ce Allahu samad sana kuma a ƙara Allahu huwa samad ba a tana ce kun huwa Allahu ahad nan kawai da ce Allahu samad sai aka ƙara lafzul jalala aka karrara shi a nan saboda a ahad babu wanda ake sifantawa da ahad kamar yadda muke ce Allah ba wanda ake ce masa ahad sai Allah shi kadai ne alwahid ahad amma as-samad akan sifanta wanda ba Allah ba da wannan sifa as-samad kamar yadda wake wani yake to alautuhu bi khutam thumma qult lahu khudha udaytu fa anta sayyidu as-samad kaga yake khudha udaytu fa anta sayyidu as-samad kaga ake akan kira wani as-samad ba Allah to amma shi samadiyya ta ubangiji ba shi take da kowa ba as-samadiyya ta ubangiji kiyaye ce kuma bai zama Allah ba sai da ya zama yana da kamalin samadiyya sai da ya zama as-samad ne mai cikakkiyar wannan sifar samadiyya ta ne sai da ya zama Allah wanda duk ya zama ba mai cikakkiyar sifar samadiyya ba zai zama Allah ba sai Allahu samad Allah wanda ake nufi da bukata ko ka ce Allahu samad as-samad yana da kan as-sayyid alladhi sa'a ilayhi sa'adat wato shugaba wanda shugabanci ya gudu ya take ya take a kanka wanda shi ne shugaba na kwata-kwata shugaba na koli wanda samar shi babu wani shugaba to wannan yana ɗauke da ma'anar wanda ake nufi da bukata ne tunda idan an shi ne shugaba to dole a zama ka taso ana bukatar wanda za a zuba duk inda aka je aka komo to ƙarshe za a fito wajen nan kaga a ce as-sayyid ya kunshi ma'anar as-samad ya kunshi ma'anar al-mansub ilayhi bil hawari haka yana daga cikin fassarar da aka yi wa as-sayyid ubangiji bai zama Allah wanda ya cancanci a bauta masa ba sai da ya zama ya sifantu da sifa ta wadatuwa da kanta baya buƙatar kowa baya buƙatar komai a gurin kowa amma kuma kowa yana da bukata a gurinsa wanda ita ce wato samadiyya wa take cikakkiya mutlaqa samadiyya wanda ce a nan samadiyya ce mutlaqa ba ya da bukata a gurin kowa shi yake da cikakkiyar wadata amma kowa yana da bukata zuwa gurinsa to da ya sifantu da wannan sifa sai ya zama shi ne Allah wanda duk za a ce da shi Allah amma yana da bukatuwa zuwa ga wani abu daban ba shi kanshi ba wannan bai zama Allah ne saboda ko koda za a ce ma wani samad ne a larabci a ce shi ma ana da bukata ana zuwa kunka to za ka samu cewa akwai abin da zai zuwa kunka sannan shi ma kuma akwai wata bukata da yake da shi a gurin wasu to kaga bai zama mai as-samadiyyatul mutlaqa ba samadiyyar sabar ta zama cikakkiya ba tana da rauni shi yasa aka fassara kalmar as-samad da ma'anoni da yawa wanda kuma dukkan su ba'anoni ne mutaƙariba sun ka tsaya ka dube su zaka ga tuntuna bada ma'ana dai akwai a cikin tafsir Ibn Jarir al-Tabari riwaya Hadith Abi Talha an Ibn Abbas Ibn Abbas yana cewa at-tamar as-sayyid alladhi kamala fi hujjati wa ash-sharif alladhi kamala fi sharafi wa al-'azim alladhi kamala fi 'azamatihi والحليم الذي كمل في حلمه والعليم الذي كمل في علمه والحكيم الذي كمل في حكمته وهو الذي كمل في انواع الشرف والسؤدد وهو الله سبحانه هذه صفته لا تنفذ الا له ليس له كفوا ولا وليس كمثله شيء سبحان الله الواحد القهار ونذكر مجرد عبد الله العباسي yake to asamadu asamadu ana cikin shugaba wanda ya shika a shugabanci sannan mai wanda ya girma wanda ya shika a girman sa sannan babba wanda ya shika a girman sa sannan alhalimul ladzi tasbahu lahu ilmi mai hakuri ko mai duniya mai hakuri wanda ya wanda yake da kamala a cikin hakurin sa sannan al-alim mai ilimi wanda yake da kamala a cikin ilminsa sannan mai hikima wanda yake da kamala a cikin hikimarsa wanda ya samu kamala a cikin dukkan wani abin da yake girma ne da daukaka da shugabanci shi ne Allah ta'ala wannan ita ce sifarsa wacce bata dace a sifarsa wani da ita ba sai shi laisa lahu kufuwan wa laisa kamithlihi shay'un ba shi da wani wanda yake tamka da shi ba kuma wani abin da ya kama da shi سبحان الله الواحد القهار سبحان الله الواحد القهار فالشيء يتفتح على وجه الشيكة أي هو اللي يمكنه قوة الكمية وكذا قلنا دك يا فتي ما أنه نجد أنك شجاع كالحشن تركشن كلمة السمد آيانا لك شيء مفصلة لأك يوعى إذا وانا كلمة السمد أم فصلة تدع السمد da cewa shi ne addini da aiki fi wanda ba shi da wani aiki ba shi da wata tawaya wannan mukaddas ibn hayyan ya yi wannan fassara akwai fassarar rabi'u ibn alam wanda yake cewa huwa da la ta'tari bil afaq shi ne wanda baya cikin fuskita kana astamadu sayyid ibn jubair yake cewa huwa al kamil fi jami'i sifati wa afali shi ne wanda ya kammala ya shiga a dukkan sifofin da ayyukansa abu huraira yake jo asbab huwa al-mustani an kulli ahad al-muhtaj ilayhi kullu ahad shine ne wada zuwa ga kowa kuma kowa yana da bukatar zuwa gare shi ibn kaytan yake jo asbab huwa alladhi la yusaf bi sifatihi ahad shine wanda ba wani wanda ake sifantawa da irin sifarsa kadada yake asbab al-dati ba'da khalqi wanda yake wanzuwa bayan halitta bayan halitta wato kowa zai kare ya rashi mujahid da ma'mar suka ce as-samad shi ne as-ja'id wanda yake madawwami burra al-hamdani yake shahuwa ta ce la yabla wa la yabla ba baya kuma baya karewa to an kuma dukkan waɗannan sifofi ne waɗanda suna komawa zuwa ga korewa ubangiji dukkan wata tawaya dukkan wani abu da yake tawaya ne wannan duk sifa ta kore masa ta tabbatar masa da duk abin da yake kamala yadda za mu ga cikin fassararin da aka yi masa fassara ta biyu ita ce wata kita asamadu alladhi la jawfa lahu wanda ba shi da ciki wanda wani abu zai shiga ko wani abu ya fita alladhi la ya'kulu wa la yashrabu baya ci baya sha babu wani abin da yake ciki لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء بعض انت زي تدكي كنسا بعض انت زي تدكي كنسا كدو انا هنا دكي كنسا معنو نزع السفاوة الصمت في كنسا عبد الله دان أباس يا فسر الصمت الذي لا يطعم وانت باع يأتي يا فسر الصمت الذي لا يخرج منه شيء بعض انت يكي بسو وانا دكي كنسا الذي لا يأكل ولا يشرب yasa sai wasu malamai wasu daga cikin malamai suka ce as-samadu ayar gaba tana fassara shi ne alladhi lam yalid wa lam yulad bai haifa ba, ba haife shi. Shi wanda yana da cikin ma'anonin hasan. To dama aka ce alladhi la yakhruju minhu shay wa la yadkhulu minhu shay, kaga an kore mu haihuwa. Abinda ba wanda ba abin da yake shiga cikin sa, ba abin da yake fita daga cikin sa. Kaga an an kore haihuwa, tunda duk sanda za a yi wani abin da yake fita daga cikin abin da ya yi haihuwa. To shi an ce bai haifa ba ko ba a haife shi ba. Bai haifa ba ba a haife shi ba, kaga wannan daga cikin ma'anin al-samadiyya din kenan. Don haka Allah ta'ala ya sifanci da sifar kamala ko mutlaqul gina, wato kamala ko kuma wadata wacce ke ta ƙarshe, baya buƙatuwa zuwa ga kowa. Ya sifanci da sifar kowa yana buƙatuwa zuwa gare shi. Ya yi wanda zuwa su mutu fara ila Allah, wallahu huwa al-ghaniyyul halim, ko ne masu buƙatuwa zuwa ga Allah. Allah shi ne mai cikakkiyar wadata, kuma wanda ake gode masa shi ne cikakkiyar wadata kuma shayarwa. Don haka dukkan wani wanda yake da bukata, to ga Allah yake kai ta. Kaga ashe da ake waɗanda za su ɗau bukatun su, bukatun da babu mai iya maka su sai Allah, ku kai su gurin wani Allah da sun san ma'anar alkamar da ba su yi wannan. Wanda ya san ma'anar alkamar ba zai je makabarta ba, yana roƙon wani da yake kwance cikin kabari ya biya masa bukata. Da yaro wanda yake rabu samawati wal ardh, al-hayy alladhi la yamut, da ya fahimci ma'ana al-samad, yana dakin sa akan shimfidar sa, zai daga hannu ya yi roƙon ubangiji da Allah yana jin abin da yake cewa, hal alladhi wa sai aqamahu samawati as-sab'a wa sai aqamahu al-ardh, jin sa ya yi roƙon sa mai ya yi roƙon kasa, babu abin da za a furta a sama ka ba zai ji ba. To wanda ya fahimci ma'anar al-samad ya fahimci ma'anar kulluwar babu a hali, ba zai taɓa zuwa gurin wani wanda yake kwance a cikin kabarinsa ya ce ya yi masa wani abu ba, ba Allah ba. Ba zai tafi faɗuwa ya kira wani Allah, ba zai shiga musiba ba ya kira wani Allah. La malakun muqarrab wa la nabiyyun mursal wa la ahadun min as-salihin, ba zai kira ko wani mala'ika ba, ko wani manzo, ko wani salihin mutum, ko wanda ba salihi ba, ko mutum ko aljan, ba zai kira ko ba sai Allah, domin shi ne wanda yake yujibu al-muttar idza da'ahu wa yashfi, shi ne wanda yake ansawa wanda yake cikin mutuwa, kuma ya yi wa mutum damuwar da yake. Waɗanda suka fahimci ma'anar wannan sura suka fahimci ma'anar Allahu Akbar, ba za su taɓa zuwa, ba za su taɓa ganin su gurin bokaye ba, ba za su ganin su gurin banzana ma ba. Wanda duk zai je gurin boka ko wani mazaji ko wani mai bulbusu a kai ne jiya masa wata buƙatar sa, to wannan bai mai cikin wallahu a'lam, bai san me yake karanta ba, in yana karanta ta bai san me ta kunsa ba, bai san ma'anar wannan Allahu Akbar ba. Allah ta'ala shi kai ake biya, ake nufarin biyan kuɗa, ko da ka nufi wani Allah ko ka kira wani Allah, ko da ka ga buƙatar ka da kake nema ta samu biyan buƙata, to ka sani ta lalace ubangiji ke nan, ubangiji yana maka ta lalace. Ka kira wani Allah ka samu biyan buƙatar, kana da san cewa abin da ka kira wani shi ya biya maka buƙatar ka, baka san cewa ta lalace ubangiji ke maka ba. Sai ku bin zaɓi ɗin da ya rahama Allah ta'ala a gurare da daban-daban a littattafan da karɓar da ta sa a littattafa ko a ƙarfar da ala al'adari a ciki da yake maganar waɗanda suke fita a cikin yanayin tafiya ko a jeji ko a kan teku su ga wani matsala su kira wani Allah su ga wani ya zo ya taimake su. A sifar wanda suka kira sun kira wani shehu sai su ga shi ne dan ya zo sai su samu shi, ya ce haka tana faruwa saboda shaidani, shaidani waɗanda suke yin kamancece da ya da sifar wannan shehu, annabi kawai shi ne shaidani, idan ba zai iya kama da shi ba sai bari da shi shaifana da ya tsamar falo bi, amma kowane ne shaidan zai iya tattan mutum sifar ta, zai iya shiga irin tashi da ya ba ta da shi da zo a kumaskar cewa shi ne, ya ce shi karantar da mutane sun sha zuwa wurinsa, su ce suna taimaka godiya yake faru shi ai sai shi ga wani bala in ji ta kira sunansa sai kawai ga shi yazo ya kama hannun shi ya kai yake to ba shi bane ke ba shi bane to kaga in aka samu mungu shi ke da ya kama hannun shi ba shi ba ka ta samu da ya ke to mutum ba tani ya fi ku ya ne shi ke nan amma da yake rabbani malami ne da ubani da wannan insan da ke da kotu a cikin suna kuna sai daga bara mu zo da sai da sai ba amma ni ina da bani da shi ko ba zai yaba ba shi to wasu sun san cewa ba su tun bari da shi ko mai ba sai mu hawa na su jira su dauna su cika da kafin da wasu kuma jarirai sai su da cewa wata karama ce za su yadda ba su bane amma za su dauka wata malaika ne Allah ya sa shi saboda ya karama ka ga kenan za su cigaba da ganin wani wani matsayi gare su a gurin Allah ba za su kawo a ran cewa wani shedani bane ya haka dinga fatar da wani sai su dauka cewa eh ba mu bane amma malaiku ne Allah ya turo su a kamanninmu saboda muna da karfara da girma a wajensa dan ya bayyana karamin mu a gurin mu to kaga duk wannan hanya ce ta bacci ta bacci shi ana ganin irin wannan yace hakka wanda suke ba ba ni ba kaka kaka yace sannan kike kara nisa da musulunci da tawili a lokacin da kike kara samun kusanci da irin wannan shi ya ce da su in kana yi da addini ka to dai suke da kai ba ke sun kusanci wata amma kana kara nisa da musulunci da addini su ko ka kara kuma kusanci shi ke nan sai su rubu musu kenan sun zama masoyarta sun zama abokanta sun zama kari na wannan mutum mai yadda shi ke fara kari na fata kari na kuma yadda shi ke fara lahu kari na fata kari na wanda duk shekai ya zama shi ne abokin tafiyarsa ko wanda bai samu aboki na kwarai ba saboda haka a haka sai da rika batar da mutum yake mutanen indiya shi akwai wanda mutum mutanen su akwai wanda zai mutu zai mutu amma ta wurin ka gawa sai a ga tare da shi ake tafiya da gawa gana tafiya ko da ruwa da shi kaga shi wanda ake rasa gawa da shi sai da shi to ka ga wannan fata fata ma ba ba ma magana sauki tare amma kuma da hakan tana faruwa shi wanda yake nuna maka cewa aikin ba aiki ne na malaika ba aiki ne na shaitani ko ba aiki ne wanda Allah yake san shi ba aiki ne na malaika to ruwa ne fahimci ma'anar sama ya fahimci Allah shi yake shiga da bukatu to ba zai je ya kai bukatar sa ba wanda babu mai iya yi masa ita wurin wani ba Allah akwai abin da wani yake tsaya ka ke da kofin wancan ce ba ruwan da sau kofin wancan wannan wannan iko ne da Allah ta'ala ya sanya a hannun mutane za su taimaka wa kansu da kansu a kan wani su ɗau kofin mai kofin ba ne kudi ci abinci wanda duk wani abu ne da zai yi amma mutum bai da lafiya ya je na roƙon wani ya ba shi lafiya ko yana fama da talauci ce wani ya azurta shi ko wani naki ya bari sai ka dawo gun da shi ko matar ka tana tana buƙatar haihuwa ya ce ka ba mu yaya wannan duk aiki ne ubangiji ta ara shi kaɗai zai yi wannan ba wanda zai yi maka wannan ba shi ba ko kana tafiya cikin keji karka kira sunan wani take da ka ba ka kai wannan da aiki ne na Allah mun inni lan nuzira min Allah ahad wa lan ajida min duni muttahad babu wanda zai bani mafaka daga abinda Allah ya kaddara mu ko ba zan samu wata mafaka ba a sun ba gurin sa Allahumma la manja wa la malja minka illa ilayka sai addu'a ga Allah sallallahu ba wanda matsira ko mafaka daga wani gurin sai dai a koma gurin ka gurin Allah ta'ala ake fakewa wa sai ka ga wani yazo cikin yabo na Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya akramal khalqi ma li man azun bi siwaka illa hudud al hadis amali to kaga anan yayi yayi da cikin wannan haƙƙi na Allah ya akramal khalqi ya mafi karamcin halitta ma li man azun bi siwaka illa hudud al hadis amali in wata musiba mai ganewa mai gaurayewa ta taso ba ne da wanda zan fake a wajen da ke kai قلبي يا بابا النبي صلى الله عليه وسلم من رجع قلبي لا لا أملك لكم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء فشيئا من لكم أطالكم ثابت أبل على أبل على شيء كفوا به سورة فرنسا السمدية كربني kafaiti ce wa gurbi ne akalan ne sai sa ka dauki bukatar ka gaba ne kamar yadda ka Allah ko da wani ya kai maka maka akan abin da zai yi kafaiti ce wa shi sababi ne ubangi da Allah ya biyo da maimakon hannun ka dan ya yi duwa nan yuda bai haifa ba ba a haife shi ba dan ya yi bai haifa ba an kore wilada aiwa shi bai haifa ba wannan walan yulad shi ba haife shi ba me yasa aka gabatar da bai haifa ba tare da cewa ba a haife shi ba shi ne farko tun da kafin ka haifa ta na jita ko ba ta ba al-aslu shi ne walan yulad sanan da yake da amma aka fara da dalli ya ji sanan da aka ce walan yulad saboda wadanda alqur'ani yake mai ruwa martani ba shi da awar an haifa duba da suke dawa Allah ya ji ba. Kusa da suke dawa suke suke dawa sai kuma aka ce wannan yudan ba a haife shi ba. To wanda duk ba a haife shi ba min ba wanda duk aka kore wa bai bai ba wato ba a haife shi ba min ba aula a kore mashi cewa dan yudan dan ne. Da tarikin aula saboda haka al-wilada ba ta kasancewa inda akwai bukata sai da akwai bukata zai haifa saboda yana da bukatar abin da zai haifa dinnan ya taimaka masa kamar yadda kai dan adam kake da bukatar haihuwa haihuwa gare ni dan adam ko gare ka wannan kamala ce wanda aka ce baya haihuwa zai ji cewa akwai wani na kasa tare da shi wanda ya ce to ai kun ce dukkanin kamala ana tabbatar da Allah to a nan yaya ba za a tabbatar maka da wannan ba sai ce na kamala ce ne nisbati bi laka saboda kai ne saboda kai ma bukaci ne kana da bukata don haka yana da cikin kamala ka haihu dan ne dan wannan bukatar ta ka faru biyarka kana da bukatar wanda zai girma ya tallafa maka kana da bukatar wanda zai taimaka maka kana da bukatar wanda zai ga dukiyar da kuka mu in ba ka samu ba to ka samu tawaya in ka samu ka samu kamala amma kuma dalilin neman wannan kamala din bukata ce ta ubangiji kuma as-samadu ne kare shi da as-samadu ne ba la yahtaju ila ahad wa yahtaju ila kullu ahad kaga ba zai bukata haihuwa ba ke sannan idan aka ce a ubangiji idan ya kulla kufuwan ahad wanda kuma duk zai bukaci haihuwa to haihuwa ba ta kasancewa sai daga abu biyu la takunu illa at-tawallud la takunu illa min asbai duk abin da za a ga daya a cikin su abubuwa biyu abubuwa biyu wani zai ce to annabi adam ake shi ba biyu a biyu ne ai ka gaji da ruwa kaga min aslaini ne wajen tsawon nan isa ba na'am shi ma daga aslaini ne tunda daga maryam ne da lafatin jibril wa maryam ummu imran da ta ahsan farjaha fa nafa'na fihi bi ruhina kaga maryam da kuma lafatin jibril na'am barkana laha ruhana فتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك من اهاب لك غلاما تقيا كما هي مرتبه 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 كما هي shi yasa yake bari mu sama wa ta anna ya kuru da walad walan ta kulla mutaqa wa qala ta kulla shi huwa kulli shay'in alim hada shi anna ya kuru da walad fa ya zamu kiyayi walam takun lahu sahiba, tunda ba zai yi wata yana da mata. In ya samu mata to ya samu kubi kuma, shi kuma lam takun lahu kuwa mata kubi ce tashi zauje ne nau'ayni ne, to shi kuma ba ya da wani abin da yake daidai ne. Saboda haka at-tawallud la yakunu illa lil aslayni, tunda kuma la yakunu illa lil aslayni, ubangiji ko babu abin da yake tamka da shi ka ga ba zai haihu ba. Sannan mun ce ma'anar cikin ma'anar asbab la yakhruju min shay'in, la jawfa lahu la yakhruju min shay'in, har huwa kuma fitar wani abu ne daga cikin wani abu, ko abin nan za ka ajiye kayan marmari ya fitar da tsutsa, haka ya fitar da tsutsa daga cikin wani abu ne, haka abin da zai za a samu tawaddu, za a samu tawaddu ne daga abu in ba mai jinsi ya wani yanzu, ko ne daga abinda ke jinsinsa ko wani abinda ba jinsinsa ba ne, kamar annabi Adam aka halishe shi da tabu, kaga ba jinsinsa ba ne. Saboda haka ubangiji ba shi da wani abinda yake nasibinsa daidai da shi, bari a ce sun haɗu an samu haihuwa. Sannan kuma wani abu ne jinsi ne, in ba ya aula ba zai zama daidai da shi ba, idan babu wani abin da yake jinsinsa da zai zama daidai da shi, to abin da ba jinsinsa ba kai kuma ya zama daidai da shi zai yi ba. Sannan ba abin da zai fita daga cikinsa, wa huwa yut'im wala yut'am, ana jeke cewa shi ba a ciyar da shi, shi yake cewa shi ba a ciyar da shi, ma uridu minkum rizqan wa ma uridu an tut'imu. Saboda haka ubangiji baya buƙatar wani abu daga wani, baya buƙatar a ciyar da shi, dan ciyarwa wani abu ne zai shiga, in kuma ya shiga zai fita, shi kuma la yakhruju minhu shay'un wa la yadkhulu minhu shay'un, kaga al-samadu kenan. Shi yasa Allah ta'ala da ya tashi korewa annabi Isa da mahaifiyarsa Allahntaka, da bal masihu min maryama illa rasulun qad khalat min qabli ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulan ta'am, kana ya'kulan ta'am, kaga suna da bukatar ce, kaga wasu zama asamar musamman basu da samariya da ita ce za ta samu kan ya zama abin bauta, tunda suna cin abinci suna bukata. Wasu ka ce ina ya ubangiji yake yi a nan, na cewa in sun ci kuma za su fitar da abin da suka ci, shi yasa gaba yake unzur kaifa nubayyin lahum ayatin manzur an la yusrifu wa la nubayyin lahum ayatin, anan kinaya ce zuwa ga ayar da ubangiji yake bayyanawa ta hanyar kashi ka fitar da abin da suka ci. Ubangiji kuma la yat'amu la yat'amu wa la yut'imu wa la yat'amu, a yut'imu wa la yut'amu, shi yake ciyarwa ba a ciyar da shi. Akwai wata kira'a shata kira'a ikrima da abu wa la yat'amu, wanda yake cikin kalmiya yake da wannan kira'a marduhiya ne, saboda nan kace baya wa la yut'amu, ya kace wa la yat'amu, wa la yut'amu ba a ciyar da shi, yana ciyarwa ba a ciyar da shi, wanda yake ciyarwa ba a ciyar da shi yana da kamalar samadiyya, zai iya zama zai iya ruwa baya ci amma kuma Allah ba ne, kamar bala'i kaga la yakuluna wa la yashrabu, ba ta ci ba ta sha amma Allah ne. To kaga anan ana nufin a ce maka dukkan wanda yake Allah ba zai ci ba zai sha ba, amma wannan ba yana nufin cewa duk wanda baya ci baya sha ba Allah ne, dan ta hawa kuma duk wanda baya ci baya sha Allah ne, amma wanda yake ya sha to ba zai zama Allah ba. An fahimta? Kamar a ce wanda baya ci baya gani ba zai zama Allah ba, wanda ya nuna kira duk mai ci gani Allah ne ba Allah ba. Saboda haka dalilin ya tsare da wala'i aji shi ne ma'anar abin da malaman ilmu jaya suke so a dalilin ya tsare wala'i aji. Saboda haka ba za ta ji yadda abu ka ce a to shi kenan, baya ci baya ta kenan Allah ne. In dai zai ce sha to ba Allah ba ne, amma wannan bayan da in ya ce ya ji in bai shiga bai sha ba Allah ne, saboda akwai malaiku ba ta ci ba ta sha, kuma da aka ce wanda ba zai fitar da wani abu ba, to ai ba ana nufin wanda ba zai fitar da wani abu ba shi zai zama Allah. Man aljanna la yakhuluna wa la yatazawwaqun, ba ta ko ba ta dace, amma an ce ba ta dace, amma an
cikin hadisin sai abin da yake fita din cikin cikin sha sai ka fita cikin ka bar da duniyar kirkar da cikin ka kuma san da kancin hadisi sai ka kancin hadisi da kawai shi kuma an ce sai ka fita da murmi ko ya kenan zaka ji yana fita abinda kake cikin sha aljanna zai fita kamar gumi amma kuma kancin hadisi zai wanda yake da ya dace wala ni wala bai haifa ba ba haife shi ba don haka babu wani abin da yake kasa da shi babu wani abin da yake kasa da shi sai lam ya dace bai haifa ba kaga babu wani abin da yake kasa da shi wala ni wala babu kuma abin da yake sama da shi wala ni wala ba a haife shi ba kaga babu sama da shi wala ya kullu kuwan ahad babu wanda yake da shi saboda ka babu babu wanda za a ce sama da shi yake ko daidai da shi ko kasa da shi a ce an haife shi kasa da shi ga amma shi ma Allah ne ba zai yi ba to na so a ce mun bari shi amma dole dai haka za mu barka saboda mun ga tafsirin mu'awwilatayn wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu wani wanda yake daidai da shi babu wanda yake tamkarta akwai hadisi guda ɗaya za mu karanta mu rubuta da shi حديث الاسنة البخاري نا ابو هريرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا شواء فأصدقوا كالحديث يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم هنا شواء الله تعالى يقول الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك الله يقول بل آدم يا قرية ثاني ومن أشيك اللي تنبع dan adam ya zage ni ko bai dace zage ni ba to amma ta tabimu hujjaya kariya ta ni da yayi fa qawluhu dan yu'ida li kama bada'ani cewar da yake yi idan ya mutu Allah bai saki tashin sa ba kamar yadda yake da farko walaysa awwalu khalqi ahwan alayya min adati Allah yake yin kuwa wato saki halitta abin nan yin halitta da farko ba ta zama sauki da sama da yake wato sai na ɗaya da cikin masu tafi bauki inda a ce ma akwai wannan bukana ballan dana don abin Allah ta yi wa amma shakku iya gari kuma da yake nan fa qawlu rusta qala Allah walada yake Allah ya kika wa ala al ahad sabab sai ta ne ke tak wanda ake lifa da bukata lam alid wa lam ulad wa lam yakul li kufuwan ahad ban haifa ba a haife ba قال اتخذ الرحمن ولدا ما تجدتم شيئا جدا وكاد السماوات يتفطرن منه وتشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا فقد اعطاهم واعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا وصلى الله وسلم على محمد